This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokai yake muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana, a yau Alhamis 26 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko Sarfilu ba mukanin labarai.
To Hafiz, sabon hukumomin Siriya sun kaddamar da farmaki yau Alhamis kan mayakan sa-kai masu alaka da habbarin shugaban Bashar al-Assad. Yau Alhamis, rundunar sojin Ukraine ta faɗi cewa ta harbo jirage marasa matuka 20 daga cikin 31 dakarar Rasha suka kaddamar a hare-haren cikin dare. Daga nan za a cewa Paparo Francis ya kai wata ziyara yau Alhamis a ɗaya daga cikin manyan gidajen yari a ƙasar Italiya.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙaramin ministan tsaro a Najeriya, Bello Mutawalle, ya ce a shirye yake ya haɗa kai da gwamnan Zamfara wajen ganin an shawo kan matsalar tsaro da ke addabar jihar.
Daga abin da kira ga shi gwamna Dauda, to duka a cire siyasa, a cire wani blame game, mu haɗu domin mu tabbatar da cewa an samu tsaro a wannan jiha ta Zamfara.
Yayin da ake gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara cikin matsin tattalin arziki, wasu shugabannin addinai a Najeriya sun yi kira ga iyalai da suke zuciya nesa saboda halin matsin rayuwa da ake fuskanta.
Dole ne su rike wannan amana na aure, su tausaya wa juna, kuma su tsaya tsoron Allah. Dole ne ma'aurata a wannan lokacin zama masu hakuri a kowane yanayi.
Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun shan magunguna ba tare da shawarar likita ba. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Sabbin hukumomin Siriya sun kaddamar da farmaki yau Alhamis kan mayakan sa-kai masu alaka da habbarin shugaban kasa Bashar al-Assad, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar Sana ya rawaito. Rahotanni sun ce an mayar da farmakin ne a lardin Tartus da ke yammacin kasar, kuma an kashe wasu 'yan bindiga. Wannan lamari da ya zo ne kwana guda bayan da mayakan da ke goyon bayan Assad suka kashe 'yan kungiyar 'yan tawaye 14 da suka jagoranci farmakin da suka kori Assad daga mulki. Sabon ministan harkokin cikin gida na ƙasar Siriya ya faɗi ta kafar Telegram cewa wasu mutane 10 sun samu raunuka a wani abin da ya kira kwantan bauna, kuma ya sha alwashin murƙushe duk wanda ke zagon ƙasa ga tsaron ƙasar Siriya. Yau Alhamis, rundunar sojin Ukraine ta faɗi cewa ta harbo jirage marasa matuƙa guda 20 daga cikin 31 dakarar Rasha suka kaddama a harin cikin dare. An kai harin ne a yankin Chernihiv da Dnipros da Kharkiv da kuma Kyiv, inji rundunar sojin saman Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar yau Alhamis cewa ta lalata jiragen sama marasa matuƙa na Ukraine guda 5 a yankunan Belgorod da Vilnius da kuma Belgorod. Gwamnan Belgorod Vyacheslav Gladkov ya faɗi tashar Telegram cewa a wani harin da jirgi mara matuƙi ya kai ya lalata wasu gine-gine da wani gida, amma babu wanda ya jikkata. Harin na baya-bayan nan ta jiragen sama tsakanin ɓangarorin biyu ya biyo bayan harin da jiragen yaƙi marasa matuƙi da makamin Belinzami suke kaiwa fiye da yadda aka saba gani a baya. Yau Alhamis ne ake yankewa wani ɗan siyasar adawar ƙasar Cambodia hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 2 tare da haramta masa shiga zaɓe saboda tare da tarzoma tsakanin al'umma, in ji lauyansa. Na baya-bayan nan a jerin shari'o, inda masu fafutuka suka ce yunkurin rufe bakin masu sukar gwamnati ne. An kama San Chenfi, shugaban jam'iyyar National Power Party, kuma an gurfanar da shi a watan Mayu bayan da ya gana da magoya bayansa a Japan. 'Yan sanda sun ce ya riƙa yaɗa labaran ƙarya a Facebook domin yaudarar jama'a, amma kama shi ba siyasa ba ne, kamar yadda kafin yaɗa labarai na ƙasar suka rawaito a lokacin. A yau Alhamis, lauyansa Chon Chon Ning ya shaida manema labarai cewa an yanke wa Sanchi hukuncin ne bayan wato bayanan saboda kasa fita da gidan yarin lardin don halarta kotu a wato a can saboda rashin lafiyar da ke damun sa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da wasu yankuna na arewa maso yammacin Najeriya ke ci gaba da koka kan matsalar rashin tsaro da take ci take cinyewa a wasu yankunan jihar Zamfara, karamin ministan tsaro Bello Matawalle ya ce a shirye yake hada kai da gwamnatin jihar dangane an shawo kan matsalar. Matawalle ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi ta musamman da wakilin muryar Amurka Abdulrazak Bello Kaura.
To kamar da ka sani, alhamdulillahi na yi gwamnan jihar Zamfara, inda kuma ina gama wannan gwamnan na Zamfara na samu minista na tsaro na ƙasa. Kaga ina da experience na matsalolin da ke faruwa a jihar Zamfara akan matsalar tsaro, kuma sai ni je inda su kuma wanda ke iya hidimantawa akan matsalar tsaron wato sojoji kenan, wanda mun taka rawar gani sosai akan waɗannan abubuwa, wanda kamar da ka sani matsaloli na tsaro ba abu ne wanda za a rinka faɗi ko ga radio ko ga pages newspapers ba saboda sensitivity nashi, amma dai ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'umma jihar Zamfara. Yanzu haka wannan zuwan da ni kafin dai in zo na san da mutane da dama sun ta roƙon cewa kamata tun daga huntuwa a sa sojoji har su fito, wanda mun riga mu yi wannan. Sannan kuma akwai mutanen na huce suka same ni a office suka roƙi cewa na huce ba ta zamnuwa tana batun ta wace, suna neman a kai musu sojoji domin su kare al'umma, wanda daga can ne ba da umarnin cewa a ɗauki jami'an tsaro a kai na huce, wanda kuma an yi kuma kuna aiko bincike mutanen na huce ku ji rawar da aka taka. Don haka muna taka rawa sosai ga matsalar tsaron Najeriya ga baki ɗaya. Ita Zamfara ita kanta mun ba ta special consideration domin ko an kasa TV da na wuce sun kai complaint cewa akwai dazukan da barayin nan suke, wanda muka tura jami'an tsaro kuma an samu gagarumar nasara ana samu ko ina. Illa dai kamar da ka sani na faɗa cewa ba duk abin da an kai ake faɗa ba, saboda sensitivity na mata din da wanda ake kashewa. So amma dai gaskiyar magana alhamdulillah ana samu, kuma za a ci gaba da samu, kuma wannan zuwan da nema zan kamar da ni alkawali zan dibi wasu wajeje inda za mu kai jami'an tsaro ganin cewa an tabbatar da al'umma za su samu zaman lafiya.
Ya san sai ƙarshe akwai bukatar haɗin kai tsakanin gwamnatin jihar Zamfara, ana ganin kamar daga daga tsaye tsami me zaka ce akan wannan?
To mutane na ta wannan kamar da ka sani ba ni a gwamna ba, kuma gwamna na da kashi kusan 90 wanda zai taka rawa akan matsalar tsaro ta jihar, domin a lokaci na ina gwamna ban taba damuwa ko yi magana minista na tsaro ba ko wani abu. Kamar da ka sani har ni gama gwamna ban taba magana da minista na tsaro ba, ina iyaka kokarina akan damar da Allah ban, domin ni Allah ya azama nauyi in kawo ƙarshen matsalar tsaro a jahata. So ban taba wani blame na kowa ba, don haka abin ne kira ga shi gwamna Dauda to duka a cire siyasa a cire wani blame game, mu haɗu domin mu tabbatar da cewa an samu tsaro a wannan jahata Zamfara, domin ba mu da jaha da ta kai. Yau kaga ai na gama gwamna gashi na shigo jihar Zamfara, nan yan uwa na suke nan, uwaye na suke nan, abokan na suke nan, kowa suke, saboda shi ma haka gobe za ta faru haka gare shi. Dole mu yi abin da za mu kare martaba wannan jihar ni da shi, domin shi ne muhimmanci. So ina kira gare shi na a cire siyasa, mu tsaya mu taimaki al'umma jihar Zamfara ta kanzar Zamfara, domin su ke fama da wannan masifa ta tsaro. Yau za a ga in gwamna zai tafi yana da motocin sojoji tare da shi, kaga ba abin da dame shi. Haka in Bello Matawalle zai tafi akwai motocin sojoji, so su kuma talakan wanda suka zabe mu, wanda suka ba mu amana akan su. So dole mu yi duk abin da za mu yi mu tabbatar da mun kare rayuwarsu, domin shi ne muhimmancin abu, domin idan babu su ko zaben da ake yi to wa zai zabe ka. Don haka dole da ni da shi mu haɗa kanmu mu yi wannan. Malamai da dama sun same ni, kuma ni na gaya musu ni ba ni da matsala ko misƙala ziyartar na magana haɗuwa da shi Dauda, domin mu tabbatar da cewa dai kanmu ya zo ɗaya wurin matsalar tsaro mu taimaki al'ummar jihar Zamfara. So ina saurare daga su waɗannan malaman su yi ma alƙawarin cewa in sun kai ƙarshe za su biɗe ni su yi zama da mu, wanda na ba su ni cewa duk sanda suka neme ni ni a shirye nake a zo a zauna a yi wannan bayani, domin dai jihar Zamfara ta samu sauƙi.
Karamin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle kenan a hirarsa da Abdulrazak Bello Kaura. nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji yadda shugabannin addini suka baiwa iyalai shawarwari kan irin halin matsin rayuwa da ake ciki a Najeriya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Papa Roma Francis ya kai wata ziyara yau Alhamis ɗaya daga cikin manyan gidajen yara a ƙasar Italiya, inda ya buɗe wata kofa ta musamman ta shekarar 2025 mai tsarki ta Katolika. A wani mataki da farar Vatican ta ce shine irin wannan mataki na farko da wani Papa Roman Katolika ya yi. Da yake magana da ɗaruruwan fursunoni da masu gadi da ma'aikatan gidan yarin Rabibia da ke wajen birnin Rome, Francis ya ce yana son buɗe kofa a wani ɓangare na ɗakin bauta na gidan yarin. Da ɗaya daga cikin biyar kawai za a buɗe a cikin wannan shekara mai tsarki don nuna cewa roƙon Allah baya faɗuwa ƙasa banza. Francis ya buɗe shekara mai tsarki ta Katolika wanda aka fi sani da Jubilee a ranar Talata. Jubilee na Katolika ana ɗaukar shi a matsayin lokacin zaman lafiya da neman gafara. Wannan Jubilee wanda aka keɓe don bege zai ci gaba har zuwa ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2026. Daga ƙarshe jama'a sun taru don addu'o'i tare da ziyartar kaburbura a lardin Aceh na ƙasar Indonesia a yau Alhamis domin cika shekaru 20 da bala'in tsunami ya afku a yankin a ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a tarihin zamani. Mutane da yawa sun yi kuka yayin da suke ajiye furanni a wani kabari na jama'a a ƙauyen Ulihi, inda aka binne sama da mutane 14,000 wanda bala'in tsunami ta ratsa da su. Yana ɗaya daga cikin manyan kaburbura da dama a Banda Aceh, babban lardin arewacin ƙasar Indonesia, wanda yana ɗaya daga cikin wuraren da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 9.1 ta fi ƙamari da kuma babbar tsunami da ta haddasa. Girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a gabar tekun tsibirin Sumatra na ƙasar Indonesia a ranar 26 ga watan Disamba shekarar 2004 ta haifar da tsunami da ta kashe mutane kusan 230,000 a cikin ƙasashe 12 da ta kai har zuwa gabashin Afirka. Kimanin mutane miliyan 1.7 ne suka rasa matsugunansu a kasari a cikin ƙasashe 4 da masifar tafi kamari da suka rada Indonesia da Sri Lanka da India da kuma Thailand. Fiye da mutane 170,000 ne suka mutu a Indonesia kaɗai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da wasu ke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara a wani yanayi na matsin rayuwa, shugabannin addinai a Najeriya sun yi kira ga iyalai da su riƙa taimakawa juna a zamantakewarsu saboda irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa da ke shafar bukatunsu na yau da kullum. Ga rahoton da wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya aiko mana.
Matsin tattalin arzikin da ake fama da shi yanzu a Najeriya ya yi tasiri sosai a yadda aka gudanar da hidindimin Kirsimetin bana, wanda masu kula da lamurra ke ganin cewa yana iya jefa iyalai da dama cikin halin tsaka mai wuya, a waɗansu lokutan ma har ya kai ga yin barazana ga zamantakewarsu. Bincike na nuna cewa iyalai da dama ba su samu yadda suke so ba a wannan shekarar sabili da tsadar rayuwa. A hirarsa da muryar Amurka, shugabannin addinai sun shawarci ma'aurata da su ɗauki halin da ake ciki yanzu a matsayin wani babi na rayuwa wanda zai iya wucewa. Dr. Suleiman Muhammad Adam, babban limamin masallacin Sarki Musulmi Bello, ya bayyana abin da addinin Musulunci ke koyarwa dangane da irin wannan lamari.
Shi Musulunci addini ne wanda ya zo da tsari na dukkan rayuwa, wato dukkan rayuwar Musulmi ta kowane bangare. Ba wani wanda aka bar shi ba tare da dora mishi wani nauyi ba. To rayuwar shi akan tsari na Musulunci ne. Partnership ne yin aure, taimakekeniya ne, mu gudu tare, mu tsira tare. Saboda haka idan Allah ya sa suka haɗu suka taimaka juna, lokacin da ta gabai da shi ita kuma sai ta yunkura ita ma ta taimaka mishi, shi ma lokacin da ya ga ya samu sai ya wafara mata, ya ƙara mata jarinta, saboda in ya zo bai da shi za ta taimake shi.
A nasa bayanin, Reverend Dr. Yohana Buru ya ce ma'aurata na buƙatar haɗa hannu domin a gudu tare a tsira.
Zaman aure zaman hakuri ne, zaman amana ne, a kuma kare haƙƙin kowa, a kuma yi abin da ya dace. to in ana cikin wannan yanayin a cikin aure na tsakani da Allah to kowane irin hali ma'aurata suka samu kansu komai tsananin wahala ko kunci dole ne su hada karfi da karfi su gudu tare tsira tare dole ne su rike wannan amana na aure su tausaya wa juna kuma su tsaya tsoron Allah dole ne ma'aurata a wannan lokacin zama masu hakuri a kowane yanayi
na kuma zanta da waɗanda abin yafi shafa wato mata magidanciya Mariya Isiyaku ga yadda ta kalli wannan lamari
to ai wannan lamari wani abu ne wanda yanzu dan Najeriya mai hankali dai mai tunani ya kamata a fahimci juna tsakanin miji da mata gidan kowa akwai wannan abu kuma matsayin mutum idan ka duba ko ka matsa kusa da shi zaka ga shi ma akwai inda shi ma ya kasa saboda haka dole a fahimci juna a ci gaba da hakuri da juna a zauna rabo ba ita bace in ka rabu da mai gidanka saboda wai wannan tsadar rayuwa to ƴaƴan an saka su cikin kuncin da inda kana nan da ba haka ba to sun ma zama marayu aiki ne saboda haka dole a hakura a ci gaba da zama da juna a tare a rufa ma juna asiri rabuwa ba ita bace an
dattijiya Hajiya Balkis Muhammad wacce ta aure da yara da dama mata ga binata bayani game da wannan lamari
an shiga wani irin halin yanayin matsin rayuwa gaskiya to amma kamar yadda Allah yake cewa ka neman ma ƴaƴanka uwa ta gari wallahi yarinya tarbiyyar da ta samu a gidansu ta gani yawanci shine take zuwa ta shuka a gidanta in ta tashi ta ga gidansu mahaifiyarta na lallaba ubanta tana hakuri da abin da aka kawo tana mai godiya in ya kawo mai yawa da kadan tana ba shi hakuri in ba a samu ba abin da ya kamata a wannan lokacin taruwa za a rufa maka asiri
Mazan tattalin arzikin da yana yin tasiri sosai tsakanin iyalai masu karaman karfi inda yakan shafi bukatunsu na yau da kullun kamar su samun abinci, kiwon lafiya har ma ya zuwa zamantakewar iyali. Lamarin da ka iya tilastawa matasa jinkirta burin su na neman ilimi mai zurfi a maimakon haka su bige da neman ayyukan yi don su bada tasu gudunmuwar ga tattalin arzikin iyali. Sanshi Abu Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoton yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan shan magani ba bisa shawarar likita ba musamman magunguna masu bada kuzari ko na ciwon jiki wato non-steroidal anti-inflammatory drugs a turanci Non-steroidal anti-inflammatory drugs su ne rukuni na magunguna da ake amfani da su don rage kumburi, zafi da kuma zazzabi. Kuma waɗannan magungunan ana yawan ba da su ne ga masu fama da ciwon gaɓoɓi, ciwon tsoka, ciwon mara da kuma ciwon kai. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na Jami'ar Jihar Zamfara dake Talata Mafara wato Dr. Tukur Ismail dan jin irin illolin da ke tattare da hakan ko kuma akasin haka duk a hirarsu da abokin aiki na Abdulrazak Bello inda ya fara da bayani kamar haka
shan magunguna musamman irin waɗannan barkatai yana tattare da haɗurora da yawa saboda suna iya su taba zuciya ko su taba hanta ko kuma su taba koda saboda waɗannan magunguna idan mutum yana shan su dama magunguna idan aka sha su zaka samu koda ita take tace su su gama aiki ko kuma hanta ta tace su su gama aiki to su annan suna daya daga cikin magungunan da hanta da koda suke tacewa su gama aiki magunguna ne wanda a kaidanci idan likita ya ba da su zaka ga ba da su ne dan gajeren lokaci gaba daya bifi aikin su su yi aiki na awa 1 zuwa awa 2 ba amma idan ana shan su saboda wasu dalilai na ko su ƙara kuzari ko kuma idan mutum kawai ya ji rashin lafiya ba tare da abun nan na likita ba ya je dibi irin wannan magungunan magungunan ya sha to lalle za su haddasa mishi rashin lafiyoyi da yawa wa'anda zaka ga wasu illolin ma gaskiya ba za a san su ba idan ba a yi bincike sosai ba musamman ga mata zaka ga suna samu barin jini kamar zubar jini sosai saboda su wa'annan magunguna kamar da nace non-steroidal anti-inflammatory drugs suna amfani ne wurin blocking abinda muke ce ma prostaglandins kuma prostaglandins din wasu sinadirai ne wa'anda suke hana kumburi a ciki kamar idan mutum ya samu rauni ko kuma duk wani abin da zai sa mutum ya ji ciwo to za su zo su ga cewa wannan prostaglandins din ba su taru suka jawo wannan kumburi din ba so kaga kuma sai zamanto wa'annan prostaglandins din kuma suna zama su yi wani aiki daban wanda ake cewa su zama antiplatelets kamar aspirin wanda yana cikin magungunan da ake bayarwa musamman idan mutum yana da matsala kamar ta hawan jini shi ma zai hana wannan tattara jini wuri guda to idan ka sha su ba dan wannan ba to za su tafi su yi wancan aikin kuma wanda muke magana to shi yasa shi yawan shan su barkatai din yana kawo matsaloli so abinda bincike nuna yanzu kusan kashi 42 na al'umma suna nuna cewa mutane suna zuwa suna sayan wa'annan magunguna saboda magunguna ne wa'anda muke kira over the counter drugs
maganin da malikita ya bada umarni a sha ba
yawa maganin da likita bai bada umarni a sha ba ba a rubuce yake ga yana zai sha ko wani abin nan ba illa dai kai ka ji jikinka na ciwo ka tura an su maka irin su wa'annan magungunan da kai magana akai ko kuma mutum yana son yayi aiki fiye da yadda jikin shi zai iya jurewa shi ma sai sha su domin su kara mishi kuzari so duka wa'annan magunguna idan mutum ya jimilci shan su na tsawon lokaci to zaka ga sun taba mishi kamar koda wanda at last suna iya causing abinda muke cewa kidney failure wanda yawanci zaka ga sai sun kai ana yi musu dialysis wankin koda ko kuma a samu matsala ta hanta ita ma hanta su taba ta ya zama ba za ta iya yin ayyukan da ya kamata ta yi ba na tace wannan magani da sauran gubobin da suke cikin mutum domin a fitar da su ko kuma su taba zuciya wurin ayyukan da take yi to ko kuma su taba ainihin lafiyar jini ya zaman tutu inda aka dan samu yar kafa ko ya take jini zai tazuba daga cikin mutum so wa'annan abubuwa suna daya daga cikin abubuwan da aka lura su yanzu suna daya daga cikin abin da ke damun al'umma
to dokta asibiti inda kuke duba marasa lafiya ana kawo muku masu lalurar koda kuna yawan samun ciwo a wannan alaka da shashe magani ko kuma a kosu da lalle
kware da gaske kamar yadda na gaya maka abubuwa da yawa wa'anda suke tattare da ciwon koda suna da yawa amma shi wannan na shashe magunguna barkatai din yana daya daga cikin abubuwan da suke kan gaba wurin jawo rashin lafiyar koda wanda zaka ga dole mutum sai ya kai karshen ana mishi irin wa'annan wankin koda a asibitota din
shi wankin koda ana samun nasara ne ko kuwa yanayin matsalar shi yake
eh to in lokacin da ya danganci lokacin da shi mara lafiyan ya zo akwai yana da stages da yawa wa'anda idan mutum
matakai
wanda akwai matakin da idan aka ce shi dialysis din za a yi to za a rika yi ne shi mashin din na dialysis zai dauki aikin koda gaba daya ya rika shi duk abin da mutum ya ci bayan sati biyu dole sai ya zo an tace duk rashin lafiyar da gubobin da suke cikin jikin shi domin aikin da ita koda take yi kenan to yanzu ta kasa yi dole sai mashin zai rika yin wannan aikin to kamar yadda nace ya matakan da mutum ya zo akwai lokacin in matakin farko ne akan samu a ceci ita koda ta huta ta kuma dawo da cikin aikin dan Allah ta miki mutum ya dawo a ita koda tana aiki da kanta amma ba haka ba gaskiya sai zama su dai dole sai an ci gaba da dialysis din nan har lokacin da
wani zai mamaki shan magani da baki a ce ya je wurin koda ko wurin anta zai so ya ji ta yaya ne wa'annan magunguna suke zuwa har su ji su taba koda har su bata matsala
eh to abin da ke faruwa shi magani idan aka sha shi akwai abin da muke cewa half life na magani half life din shine lokacin da magani zai aiki a jiki to yana gama wannan aiki na wannan lokaci da yayi to jiki ko ta hanyar koda ko ta hanyar liver anta za su cire shi daga cikin jiki domin a fitar da shi kuma wannan aiki da yake daina shi to kaga idan mutum yana shan magani kan ka'ida wannan aikin da koda take yi ba zai mata yawa ba amma kamar yadda na ga maka kuma tsawon lokacin da yawanci wa'annan ayyuka magunguna suke yi awa biyu ne to wanda yake shan maganin barkatai wannan sha na awa biyu ba zai mishi amfani ba. Zaka ga wurin sha ko dai ya ƙara dose na maganin da yake sha ko ya ƙara frequency,
ƙara yawan adadin lokutan shan
magani, yawa adadin shan magani ko kuma yawan maganin da yake sha. To wannan kuma kaga shi ya ƙara ma koda ko kuma ita hanta aikin da take yi, wanda dole ne in aiki yayi ma yawa ko kai ne kaga zaka samu matsala. To haka saboda matatar da suke amfani da ita kamar ita koda, to wannan magani zai rika taba ta har ta kai ta huji ba za ta yin ayyukan da take yi ba.
To ita antawa,
ita anta tana amfani da wasu sinadarai wanda take ita ma narkar da maganin ta samu a fitar da shi daga cikin jiki. Saboda haka shi ma idan aka bata aka rika zuba mata maganin fiye da kima, shi ma zai na iya kawo mata irin waɗannan matsaloli haka.
Baya ga su waɗannan magunguna da kai magana, akwai wasu ajujuwan magunguna guda biyu da kila suka shafi wancan nan da ku alƙalin cewa kiran su opioid ko kuma wanda ake kira analgesic kai tsaye. Su wancan da ake kira opioid suka kunshi irin kokain da sauran irin su pentazocine da irin sauran su, da su kuma wannan irin paracetamol da wancan magani da ake kira cataplan wanda zaka ga ana yawan amfani da su. Ya rabe raben su yake kuma ya wanne ne bai da illa cikin su?
Babu wanda baya da illa cikin su, sai dai a bambancin wurin aiki. Su a group da ake cewa opiates, su suna aiki ne directly a kwakwalwa wanda ake ce central nervous system. Su suna causing a separation between
sun kushi mai mai doyen iri da cocaine da pentazocine.
Da cocaine da pentazocine duka suna cikin groups na opiates. Kamar yadda ce maka, su suna aiki ne directly a central nervous system wurin kashe raɗaɗin ciwo. Saboda su completely zaka ga suna raba jiki da kwakwalwan ne. Saboda haka duk abin da zai faru a jikin ba za su ji shi ba. Su kuma waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs, su kuma suna aiki a wurin da abin yake da rauni ɗin. Misali in kamar rauni ne na faduwa ko duka ko wani abu, to a wannan local place ɗin suke wannan ayyuka. Su feldin duka suna cikin non-steroidal anti-inflammatory drugs. Sannan wata matsala wadda ina gani ya kamata a ce an yi magana ta wanda ban faɗa ba, shine yadda waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs ɗin suke kan gaba wurin kawo cutar da ake ce ma gyambon ciki. To suna ɗaya daga cikin magungunan suke kan gaba wurin jawo a rashin lafiyar da ake ce ma ulcer ko kuma gyambon ciki. Saboda idan aka sha waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs, suna taɓa lining na ciki wanda aka fi sani da mucosal lining, wani kamar yana ci wadda ainihi tana kare ciki daga duk wani acid da zai zuba a cikin shi ko wani sinadari. So amma idan ka jibanci shan waɗannan non-steroidal anti-inflammatory drugs, to za su karkare wannan layer ɗin ta mucosal layer wanda zai rika taɓa ainihin cells inda suke a cikin ciki ɗin, kuma har su kai sun fasa shi kuma jini yana zuba musamman a cikin ciki ɗin. To shi yasa ake ce mishi gyambon ciki. To shan waɗannan magungunan na non-steroidal anti-inflammatory drugs banda taɓa waɗancan wurare da na gaya maka kamar na hanta da ƙoda, yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ta ulcer.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ala tilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai a tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, musamman Abdulrazak Bello, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Sabbin hukumomin Siriya sun kaddamar da farmaki yau Alhamis kan mayakan sa kai masu alaka da hanbarin shugaba Bashar al-Assad, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar Sana'a ya rawaito. Rahotanni sun ce an maida farmakin ne a lardin Tortus da ke yammacin kasar, kuma an kashe wasu 'yan bindiga.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna taya iyalan tsohon shugaban ma'aikatan jihar Yobe kuma kwamishinan zaɓe na jihar Bauchi Alhaji Muhammad Binura farin cikin ɗaurin auren 'yarshi Maryam Muhammad Binura, wanda za a yi gobe Juma'a da misalin ƙarfe 2 na rana a babban masallacin 3 bedroom Gashwa Road da maturin jihar Yoban, Najeriya. Allah ya sa ya biki lafiya, ya ba su zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da kuma Juliet Gresham da ta ba da umarni, da ma editan mu na yau Mahmud Lalo, da ma kuma injiniyan mu na yau Carl Stalin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.